Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan kun wayi gari lafiya. To, a cikin shirin za ku ji cewa jami'ai a Thailand sun fara bincike kan musabbabin wata gobara da ta tashi a wani wajen shan barasa da ke Bangkok, lamarin da ya sanadin mutuwar akalla mutum 27. Wani bincike da aka yi ya bayyana cewa sama da mutum 2,700 sun mutu sakamakon tsananin zafin da aka fuskanta a Ingila da Wales a tsakanin watan Mayu da Yuni da suka gabata. A Najeriya, wani sabon cece-kuce ne ya barke a tsakanin bangarorin jam'iyyar PDP biyu bayan da bangaren Wike ya ce hukumar zaben kasar INEC ta karbi sunayen waɗanda za su yi wa jam'iyyar takara a zaben 2027.
In dai sun karbi na gurin su Wike, to suna ɓata lokaci su ne kawai saboda magana na kotu yanzu haka.
Zancen cewa ana kotu, hakika akwai wani shari'a na daban wanda suka kai hukumar zaɓe cewa suna so hukumar zaɓe ta aminta da su.
To, har ila yau a Najeriya, wasu kungiyoyin farar hula a ƙasar sun yi kira ga gwamnatin ƙasar da ta ceto sauran ɗalibai da ma mutanen da 'yan bindiga ke garkuwa da su kamar yadda suka ceto ɗalibai da malaman Oyo.
Irin wancan kuzari da ƙarfi da himma da gwamnati ta sa ta haɗa wani special tactical squad wanda ya je ɗauko wa'ancan yaran gaba kiɗa tsirin shi muke so gwamnati ta gwada mu wannan azumin a je a ɗauko dukkan mutanen da ke sassan arewacin Najeriya musamman wa'annan ɗaliban a je a tabbatar da cewa an ƙwato su an zo an haɗa su da iyalin.
To, za ku ji cewa kuma ministocin tsaro na kungiyar kasashen Sahel na IES sun yanke shawarar samar wa wani haɗin gwiwa ta IES ɗin madogara ta shari'a don ƙarfafa mata gwiwa a yakin da take da ta'addanci. To, amma kafin mu shiga cikin shirin, sai na soma da labaran duniya. Sunana Aisha Sharif Babba. Masu sauraro, assalamu alaikum, Aisha Sharif Babba ke muku, barka da hantsi. A cikin shirin za ku ji cewa goman mutane sun ɓata bayan da gobara ta tashi a wani wajen shan barasa a Bangkok, lamarin da ya sanadin mutuwar mutum aƙalla 27. Mutum uku sun rasa ransu a yayin wasu hare-haren jirage marasa matuƙa da Ukraine ta kai a Moscow. A Najeriya, masana sun ce gargaɗin da hukumar kula da yanayi ta NAMED ta yi a kan batun samun ambaliyar ruwa a jihohi 26 babban abin a duba ne.
Wannan wata babbar dama ce ga al'umma da kuma gwamnatoci da su zama cikin shirin ko ta kwana ta yadda za a kauce ma asarar rayuka da kuma dukiyoyin jama'a. A irin wannan yanayi ya kamata gwamnati ta ci gaba da wayar ma mutane kai akan mutane su guji zuba shara a magudanun ruwa.
Har ila yau a Najeriya, yayin da gwamnatin jihar Zamfara ta kaddamar da ake gina wato katafaren kamfanin haƙo ma'adinin lithium da sarrafa shi a yankin Garba kuma Zurmi. Ko ya za a yi wannan aiki yayin da jihar ke fama da matsalar tsaro?
Ai, wannan kadai ya isa ya nuna irin nasarar da aka samu, irin cikin nasarorin da ake samu akan matsalar tsaro a wasu yankuna na jihar Zamfara. Saboda in dai babu tsaro, kaga babu yadda za a yi a zo a ce za a yi wannan abun.
Akwai wasu rahotanni bayan waɗannan duka a cikin shirin, amma kafin mu shiga ciki sai na so ma da labaran duniya.
Sashen Hausa na BBC ke magana a kan mita 13 da kuma wasu tashoshin FM a wasu ƙasashen Afirka ko a shafinmu na bbchausa.com. Masu saurari, Haruna Shehu Tangaza ne ke muku sallama a cikin shirinmu na ƙarfe 3 daidai agogon Najeriya da Niger, wato 2 daidai kenan a agogon GMT da Ghana. To, a cikin shirin namu na wannan lokaci za ku ji cewar masu sa ido kan lamuran kiwon lafiya a Burtaniya sun amince da wani gwaji na wata sabuwar allurar rigakafi a jikin ɗan adam don maganin cutar Ebola a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo. Yayin da rikici tsakanin Iran da Amurka ke ƙara ƙamari, gidan talabijin na Iran ya ce dakarun ƙasar sun yi harbin gargaɗi kan wasu jiragen ruwa biyu da suka yi yunƙurin tsallaka mashigin Hormuz a yau. A Najeriya, yanzu haka ana can ana bikin tunawa da cika shekara ɗaya da rasuwar marigayi shugaban ƙasar Muhammadu Buhari. To, ko yaya iyalinsa suka ji da shekara ɗaya da rashinsa?
Wani lokacin abu ya faru, abu mai mahimmanci ya faru, sai ka tsara tunani da daɗi na nan mai zai. Kasar kuma rayuwa haka take, kullum akwai abin da ke faru.
A Niger, gwamnati ta yi barazanar hukuncin ɗauri ko tara kan 'yan kasuwar da ke boye siminti da man fetur da kuma gas a ƙasar.
Mun gane mutane ba su da imani cikin kasuwanci da suke mahi yawansu. To shi ne ofishin ministan kasuwanci ya kudo wannan sanarwa don ya shaddada musu ha akwai doka.
Akwai mu kuma ɗauki da labarin wani jami'in sojan Najeriya da ya rasa ransa garin jagorantar ceto ɗalibai a jihar Oyo. Amma kafin nan za mu ji labaran duniya tare da Rabi'atu Kabir Runka. Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 19 da mita 25 da kuma a tashoshin FM a wasu ƙasashen Afirka ko a shafinmu na bbchausa.com. Masu saurare, Haruna Shehu Tangaza ne ke fatan kun wuni lafiya a cikin shirinmu na ƙarfe 8:30 agogon Najeriya da Nijar, wato 7:30 kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin namu na wannan lokaci za ku ji cewar shugaba Trump ya sanar da cewa Amurka za ta sake sanya takunkumin hana shiga da fita ta ruwa akan Iran bayan kwanaki na karuwar hare-hare tsakanin ƙasashen biyu. Ukraine da ƙawayenta na yammacin Turai cike har da Burtaniya, Faransa da Jamus sun amince su kafa wani ƙawance don kariya daga makamai masu linzami. A Najeriya, kotun ɗaukaka ƙara ta tabbatar da hukuncin da ya hana shugabancin jam'iyyar ƙarƙashin jagorancin David Mark gudanar da zaɓuɓɓukan shugabannin jam'iyyar a jihohi, sai dai jam'iyyar ta ce hukuncin bai canza komai ba.
Suna kalubalanta ne akan cewa lokacin su bai kare ba, don haka a bar su su karafa lokacin su. Wannan bai shafi abubuwan gudanarwa da bangaren David Mark yake gabatarwa ba, kuma bai shafi zaben da muka yi na primary election tunda kan shugaban ƙasa ba har zuwa kan 'yan majalisar jiha.
A ƙasar Ghana, ana ci gaba da zaman makoki bayan rasuwar ɗaya daga cikin sarakunan gargajiya mafiya ƙarfin faɗa a ji a ƙasar, yana Abubakari Muhammad na biyu.
Abin da ya sa magaba ne batu na ilimi da aikin noma da kuma sauran batukuwan da ya shafi al'ummar ƙasa, domin zuwan shi ya canja huskan ƙabilan nan na Dagwamba da masarautar gabaɗaya.
Akwai mu kuma da labaran wasanni, amma duk sai bayan shan cikakkun labaran duniya tare da Rabi'atu Kabir Runka.
DW shirye-shiryen sashin Hausa.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da wannan safiya da lemar habin da kasancewa da ku a cikin zangon farko na shirye-shiryen sashin Hausa na DW. Sunana Zainab Muhammad Abubakar, kuma za ku iya kasancewa da mu kai tsaye a shafinmu na Facebook ko kuma YouTube ko shafinmu na internet. Kazalika muna nan a manhajar TuneIn. A cikin shirin na wannan safiya za ku ji cewar an buƙaci Amurka da Iran da su mutunta ka'idojin yarjejeniyar tsagaita wuta ta hanyar cimma sulhu a tsakaninsu. Al'ummar Agadez a jamhuriyar Nijar da ke zama hanyar tafiya cirani na fatan ganin ingantarwar lamura a ganawar da hukumomi suka yi da masu kula da 'yan gudun hijira da ke bi ta wannan hanya. Shekaru hudu bayan raba ɗalibai maza da mata a makarantun sakandare a jihar Bauchin Najeriya, ma'aikatar ilimi ta jihar ta fara duba yiwuwar sake haɗe ɗaliban waɗannan da ma wasu za su zo muku a cikin shirin na wannan safiya. Amma bari mu ji halin da gari ya waye.
DW labarun duniya.
Amurka da Iran na ci gaba da takun saka akan mashigin Hormuz. Tarayyar Turai na nazarin hana yara amfani da kafafen sada zumunta. Gobara ta kashe akalla mutane 27 a wata mashaya a Bangkok din kasar Thailand.
DW shirye-shiryen sashin Hausa.
Tujima masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da kasancewa tare a shirinmu na rana. Zango na biyu ne da shirye-shiryen sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. Sunana Binta Ali Zurmi, kuma nake farin cikin jagoranta shirin a wannan zangon. Inda a jerin rahotannin da muka yi muku tanadi, za a ji yayin da tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke cika shekara guda da rasuwa, yankin arewacin ƙasar da ya fito na fama da tarin kalubale na samar da masa da margayi a fage magaji a fagen siyasa. A ƙarshen mako ne a tsakanin jihohin Benue da Plateau aka sami asarar rayukan mutane da dama sakamakon wasu hare-haren ƴan bindiga da ya auku. A jamhuriyar Niger a wani mataki na daga birki ga ƴan kasuwa masu ɓoye cimaka da wasu abubuwan masarufi da nufin tsawwala farashi, gwamnatin mulkin sojin ƙasar ta gargaɗi ɗaukacin ƴan kasuwa. Kamfanin ƙera motoci da ke nan Jamus na Volkswagen zai rage ma'aikata aƙalla 100,000 daga nan zuwa shekara ta 2032 bayan ƙaruwar barazana daga kamfanonin China. Waɗannan da ma ƙarin wasu rahotannin na nan tafe, amma da farko ga labaran duniya tare da Abdullahi Mamman Ahmadu.
DW labarun duniya.
Artabu da Iran da Amurka na ƙara ɗaukar ɗumi a daidai lokacin da ake mai da hankali kan gaɓar ruwan Hormuz. Rasha ta soki lamirin taron ƙolin da ƙasashe masu goyon bayan Ukraine za su gudanar a Faransa. Nahiyar Turai ta ce a shirye take da ta sautaukar da kanta don kare ‘yanci da walwala ko ana muzuru ana shaho.
DW shirye-shiryen sashin Hausa.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa tare a shirinmu na yamma. Zango na uku kuma na ƙarshe na shirye-shiryen sashin Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. Sunana Binta Ali Zumi kuma nake farin cikin jagorantar shirin. To bayan Abdullahi Mamman Ahmadu ya sanar da muhallin da duniya ta wuni a jerin watannin da muka yi muku tanadi, za a je kwan gaba kwan baya akan mashigin ruwan Hormuz na lalata yunkurin diplomasiya da ma janyo tashin farashin mai a duniya. Hamshakin attajirin nan da ya fi kowa arziki a duniya a Afirka, Alhaji Aliko Dangote, ya sanar da shirinsa na gina katafariyar man fetur a tsibirin Lamu da ke ƙasar Kenya. Batun sake tsayawa takarar shugabancin Najeriya ƙarƙashin tikitin Muslim-Muslim ya haifar da mabambantan ra'ayoyi. A jamhuriyar Nijar a yau ne aka buɗe zaman taron kwamitin haɗin gwiwa na ‘yan majalisar dokokin ƙungiyar ƙasashen yammacin Afirka masu amfani da kuɗin SEPA. Waɗannan da maƙarin wasu rahotannin na nan tafi a cikin shirin, amma da farko da labaran duniya.
DW labarun duniya.
Amurka ta kai jerin hare-hare da jiragen ruwa maras matuƙa a karon farko kan Iran. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana jiran bahasi kan matakin Donald Trump na karɓar kuɗin haraji ga jiragen da za su bi ta shigar ruwar Hormuz. Birtaniya da Tarayyar Turai tun laftawa Rasha takunkumi kan zarginta da kai masu hare-hare ta hanyar intanet.
Bakwai daidai agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, shida kenan agogon TU daga na sashen Hausa na Radio France International. Ake saurari kan mitoci 19:22.
Azima Bashir Aminu.
Masu sauraro, barkanmu da wannan safiya ga kanin labaran. Sojojin Najeriya sun yi nasarar ceto ɗaliban jihar Oyo ko da yake an rasa rayukan dakaru da dama. Mali da Algeria sun kawo ƙarshen tankiyarsu ta fiye da shekara guda bayan daidaita alaƙa. Amurka da Iran sun ci gaba da musayar wuta a tsakaninsu bayan sake dawowar yaƙinsu da ya mayar da hannun agogo baya. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Takwas daidai agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, bakwai kenan agogon TU daga na sashen Hausa na Radio France International. Ake saurari kan mitoci 22:25.
Azima Bashir Aminu.
Masu sauraro barkanmu da hantsi ga kanin labaran. Sojojin Najeriya sun ceto dalibai da malamai 44 da ƴan bindiga suka sace a jihar Oyo kuda yake Dakaru da dama sun kwanta dama. Kota a Sudan ta yanke hukuncin kisa akan jagoran RSF Muhammad Hamdan Dagalo kan kisan gwamnan Darfur. Amurka da Iran sun ci gaba da kai wa juna hare-hare bayan dawowar yakin su da mayar da hannun agogo baya. Tanzu kuma ga cikakkun labaran. Karfe 5 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, 4 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana akan mita 16.
Rukayya Abba Kabara.
Mai sauraro barkamu da kasancewa tare a labarin wannan yammaci na Litinin ga kanin labarin da muke tafa da su. Kwararru a Birtaniya sun yi zargin cewa 'yan ta'adda a Najeriya na amfani da fasahohin zamani wajen tsara hare-hare. Afirka ta Kudu ta sanar da ficewar bakin haure sama da 50,000 daga kasar. Donald Trump na Amurka ya sanar da kwace iko da mashigin Hormuz. Tuma da yanzu ga labarin.
Sojojin Najeriya sun kashe mai daukar bidiyon ISWAP da gano wasu laraba masu horar da 'yan ta'adda. Sannan za ku ji cewa Iran ta kai manyan hare-haren makami mai linzami da jirage marasa matuka a gabas ta tsakiya. Kanin wasu daga cikin takaitattun labarai kenan na ranar Litinin 13 ga watan Yulin 2026. Daga nan TRT Afirka Hausa tare da ni Mustapha Musa Kaita.
Jama'a masu sauraro barkamu da warhaka, kuna tare da sashen Hausa na gidan rediyon kasar Sin a halin yanzu. Sai a kasance tare da mu domin jin shirye-shiryenmu. Za mu fara ne da kamu ku labaru daga bisani sauran shirye-shiryen masu farin jini su biyo baya. Yanzu sai a gyara zama a sha labaran da farko ga kanunsu. Tafiye-tafiyen fasinjojin jirgin ƙasa a ƙasar Sin sun haura biliyan 2 a rabin farko na bana. Asusun UNICEF da gwamnatin jihar Jigawa za su ƙara ƙarfin alaƙar su wajen kyautata rayuwar yara. Sannan an bayyana nahiyar Afirka a matsayin wadda ke da damar taka muhimmiyar rawa a tsarin tattalin arzikin duniya. Yanzu ga labaran dalla-dalla daga nan sashen Hausa na rediyon ƙasar Sin.
Kuna tare ne da tashar CRI.